sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai babaya ku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Juma'a 14 ga watan October shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya a birnin Yola ta dakatar da Sanata Aishatu Bidani a matsayin yar takarar gwamna ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kana gwamnatin jihar Niger kuma tana kokarin sake tsugunar da wasu al'ummomi da rikicin ikon mallakar fili ya tarwatsa su a karamar hukumar Makwa. Kamar kowanne daren Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar Kabaru ke yi da wasu hukumomin kasashen waje akan raba gidajen sauro a wannan lokacin damina wanda Muhammad Awal Garba ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni daga kasar ta Kabaru. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin kasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da 600 daga hannun dakaran Russia a cikin watan da ya gabata, a cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Russia ta mamaye na dan lokaci, yayin da sojojin Russia ke ci gaba da kai harhare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv, inda a watan da ya gabata sojojin Ukraine suka kutsa wuraren da dakaran Russia suke, sannan suka sake kwato kauyuka 75 a yankin Kherson mai matukar muhimmanci, a cewar ma'aikatar. Bayan haka ma'aikatar ta ce an sake kwato wurare 43 a yankin Donetsk, sai kuma wasu guda 7 a yankin Luhansk. Yankunan Ukraine da aka enter sun karu sosai, a cewar ma'aikatar, a wata sanarwa da ta fada a shafinta na yanar gizo. Sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da rahoton. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pyeol, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokada. Haka kuma Koriya ta Arewa ta harba makama a tileri kusan 170 a cewar jami'an Koriya ta Kudu, kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin Koriya. Babban sakataren majalisar ministocin kasar Japan, Hirokazu Matsuno, ya ce harba makaman na yau Juma'a da shawagin wani jirgin saman yaki a kusa da kan iyakar kasar Koriya ta Kudu sun kara zafafa zaman tankiya da gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan suka haddasa. Kwamitin tsaron kasar Koriya ta Kudu ya yi Allah wadai da takalar da Koriya ta Arewa ke yi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu hankoran kare haƙoƙin bil'adama da 'yan jarida da wakilan ƙungiyoyin farar hula sun gudanar da zanga-zanga a birnin Bishkek domin nuna goyon bayan su ga kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Bayan wata zanga-zanga da aka yi a gaban ofishin yaɗa labaran RFERL na ƙasar Kyrgyzstan da ke barazana ga 'yancin kafafen yaɗa labarai. Masu zanga-zangar sun tattara a kusa da tashar jirgin kasa ta Bishkek a yau Juma'a, inda suka yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar da ke tsakiyar birnin, suna nanata faɗin 'yancin faɗin albarkacin baki. Kwana ɗaya kafin nan, kimanin mutane 40 waɗanda galibinsu suka rufe fuskokinsu kuma suka ƙi yarda a ɗauki bidiyonsu sun yi zanga-zanga a gaban ofishin RFERL da ke birnin Bishkek, suna nema a rufe shi da kuma wasu kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu guda biyu na Club da Cactus. Bayan haka sun kuma buƙaci a takaita ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar, suna bayyana kafafen yaɗa labaran a matsayin makiyan jama'a. Shugaban ƙungiyar masu zanga-zangar Elimbek Israilov ya yi barazanar ƙona ofishin RFERL. Aƙalla yara 8 suka mutu a jiya Alhamis a ƙasar Cambodia a lokacin da wani ƙaramin jirgin ruwa da suke ciki ya kife a kogin Mekong da ke kudu maso gabashin birnin Phnom Penh. Jami'ai sun ce an ceto mutane 4, yara 2 da ma'aikatan jirgin guda 2. yaran suna a tsakanin shekaru 12 zuwa 15 ne. Har yanzu a yau Juma'a ba a ga akalla dalibai biyu ba. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa na AP ya bayar da rahoton cewa jirgin ruwan na kan hanyar kai daliban gida ne bayan da suka gama daukar darasin Turanci. An kwantar da mai jirgin da ma'aikatan jirgin a asibiti a cewar AP kuma za su fuskanci tuhuma. Hatsarin jirgin ruwa dai ya zama ruwan dare a kudu maso gabashin nahiyar Asiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata babbar kotun tarayya a jihar Adamawa ta dakatar da yar takarar gwamnati ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa, Sanata Aishatu Binani, ta kuma bada umarnin cewa jam'iyyar APC ba za ta shiga zaben gwamnati a jihar ba. Mai shari'a Abdul Aziz Anka shine yake wannan hukuncin a yau Juma'a. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba daga Adamawa na da cigaban rahoton.
Tun a ranar 27 ga watan Mayu da ya gabata ne aka fara gudanar da zabukan fidda gwani a Najeriya, inda aka fara gudanar da zabukan fidda gwanin a jihar Adamawa, zaben da ba a samu kammala shi ba har ya kai ga ranar 28. Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani ta yi wa waɗanda suka shiga takarar da su mummunar kaye da ƙuri'u 430, kamar dai yadda malamin zaben ya shaida lokacin da yake sanar da zaben.
Sanata Aisha Dairu Ahmed, code 430 Binani is declared the winner of
this battle. Kamala zaben ce da wuya sai Malam Nuhu Ribado bayan wasu ƴan kwanaki yana su a kotu yana kalubalantan zaben akan cewar an yi aringizin ƙuri'u guda biyu sun hau a cikin yawan lissafin waɗanda aka tantance da kuma waɗanda suka kada ƙuri'u, dan haka yana buƙatan kotu da ta karɓe ta bashi ko kuma a rusa zaben. Inda kuwa mai shari'a Abdul Aziz Anka ya fara gudanar da jawabai masu dama, sai ko shiru ya gudana a ɗakin kotun ana sauraron mai shari'a daga bisani kuwa ya yanke hukunci akan cewar jam'iyyar APC bata da dan takarar gwamnati a tutar jam'iyyar, da shi Malam Nuhu Ribado wadda ya shigar da karar, da kuma ita injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda ake kara. Dukansu dai kotu tace ba za su samu damar take takarar neman kujerar gwamnati a wannan jam'iyyar ba. Daga bisani mai shari'a Abdul Aziz Anka yace wanda bai gamsu ba zai iya dauka kara, to ko menene ma bangaren waɗanda ake kara da wanda ya shigar da kara za su ce akan wannan batu? Nan take kuwa ne nasarar tattaunawa da Barista Suleiman Abdu wadda ke zama lauyan jam'iyyar APC. Nayi masa tambaya ko ya suka ji da wannan hukunci?
Ganin wannan hukuncin yayi tsanani, amma kuma ba ni da daman fadin wani abu a yanzu, dan dole ne in koma gurin waɗanda suka gano wannan aikin mazanna tare da su sai mu san abin da za mu
yi. Ita ma dai a nata bangaren wanda ake kara, injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani ta bakin lauyan kwararren lawyer Sans Sam Tony.
The main plank of this judgment is that APC cannot fill the candidate at the election. Definitely we will appeal the judgment. There's no doubt about it. So it will enrich our jurisprudence.
Anan son Sam Tony ne yake bayani wadda ya ce lallai za su ɗaukaka ƙara, domin kuwa a wannan shari'ar an yarda da wasu bayanai wadanda suka riga suka gudana tsakani, amma dai wannan hukunci ya yi tsauri sosai. Lallai ilahin za su je su ɗaukaka ƙara, dan ya koma zai tattauna da ita wadda ta aiko shi domin ya tsaya a madadinta. Su ma dai al'umma mazauna jihar Adamawa, wasu daga cikinsu sun ji daɗi, wasu ko daga cikinsu sun ga akasin hakan. Muhammad Fawaz dan Adalan Jimeta wadda ya ce
kaga wannan abu har ga Allah abun bakin ciki ne, kuma abun Allah wadari, har ga Allah ba guji daɗi ba, kwarai da gaske mun yi bakin ciki kwarai da gaske da wannan hukuncin da kotu ta yanke.
Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. Idan muka leka jihar Niger Najeriya kuma, har yanzu gwamnatin jihar na ci gaba da kokarin sake tsugunar da al'ummomin garin Fata Kacha da ke yankin karamin hukumar Makwa da suka tarwatse sakamakon wani rikicin mallakar fili tun a shekarar 2018. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Rikicin dai ya ɓarke ne a tsakanin mutanen garin Kacha, wato headquarter karamar hukumar Kacha a wancan lokaci al'amarin da yayi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma kona daruruwan gidaje da ma dukiya mai dimbin yawa da yasa har ya zuwa wannan lokaci mutanen fata kaca ke tarwatsi a wasu garuruwa na daban a fadin jihar Niger garin na fata kaca dai yayi suna sosai wajen hada-hadar kasuwancin kifi kasancewarsa a bakin kogin kwara sannan ya shahara wajen kasuwancin katako da kuma hada-hadar noman shinkafa baya ga hanyar jirgin kasa da ta ratsa garin a ranar Alhamis din nan da ta gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta share tsawon wuni tana tattaunawa da shugabannin bangarorin guda biyu da nufin sasanta tsakanin su Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce akwai alamun haske a cikin wannan zama na jiya Alhamis
zaman mu an kusa kaiwa ƙarshe kuma abubuwan da aka tattauna abubuwa ne wanda yake dama kowa yana da nashi aqidan da ya rike mutanen kaca su abinda suke so shine mutanen fata kaca su yi mubai'a su kawo kansu cewa suna karkashin sheshi na kaca ne wannan ba samu matsala kowa ya da wannan
Alhaji Tijjani Indaliman Kacha shine sakataren sarkin Kacha da ake kira Sheshi Kacha yace suna godiya ga Allah akan wannan rana ta zaman sulhun
mun gode ma Allah kuma mun gamsu da zaman tsakanin kacha da fata kacha mu uwa daya uba daya ne Allah ya zo ya kawo wannan matsalan gwamnati ta damu kwarai mu ma mun damu kwarai ba wanda zai so ya ga dan wasa yana shan wuya an kira mu na sasanta mu su koma kuma mun ce in Allah ya yarda zamu je mu mai da sako a gida cikin sati biyu Allah ya yarda zamu bo kuma mu ga musu duk da muka yi a gida in Allah ya yarda
tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Indanusa Hassan shine ya wakilci mutanen fata kaca a wannan zama ya ce sun yarda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka shimfiɗa a wannan zama
kowane community yake so ya zauna in ba zaman lafiya ba community din nan
to daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu wani hali mutanen ku
wai suna cikin wani mummuna hali dan yanzu suna yan su ma ba su samu yi wanda ma suke in koyawa ba su samu zuwa wurin nan yanzu kuma gudunar suke tsayawa kamar wanda suka zo kamar gudu ijira ne
a yanzu dai bayan makonni biyu nan gaba ana sa ran za a kai karshen wannan zama na zulumi a tsakanin waɗannan al'ummomi guda biyu da tarihi ya nuna cewa sun share sama da shekaru 200 suna zaman tare a cikin aminci da juna Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar
I'm not a
Yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar ƙasar Kamaru ke yi da wasu hukumomin ƙasashen waje akan raba gidan sauro a wannan lokacin damina wanda Muhammad Awal Garba ya hada mana.
Hukumar lafiya a ƙasar Kamaru ke kamar haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma ƙungiyar UNS ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman ƙasar Kamaru kamar kyauta kasancewar irin yanayi da ake mamaki shi na damuna da ma yadda cinar sauro yake lahanta ɗan adam. Shugaban hukumar rabon gidan saurin da ya yi ma al'umma allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar Kamaru na manyan cututtuka da kuma ganin cututtuka Baba Mustapha ya yi ƙarin haske kan yadda al'umman suke ta tunuwa wajen karɓar sanjan ga abin da ya ce.
To ina ga muku cewa yau gashi nan kwancan bayan mu na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara ta yanzu gashi nan kuma mun tuna da al'umman mu muna raba musu gidan sauro domin kawa kun san cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro ci je ka mugun zazzabin yake baka sai ki nan mu raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin din da cizon sauro.
To a wannan gidan sauron wasu kungiya ce ta ba
wannan kuma ka san duk kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya
duniya
wannan kuma UNICEF duk suna masu rabawa su ba mu cewa mu sanda mu tamaki al'umma.
To mutane suna karɓa
ko mutane ma guduma suke su karɓa gudu suke su karɓa ko mu shige mutum ma wadan su ma bi mu wasu ke ba cewa don Allah ku ba mu muku ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba ku kuma ba mu kowa.
To na ganka da mutane da yawa kuna ta aiki ne yanzu wannan aikin da kuke yi
yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidansu duk wannan wannan lissafin din muke yi hakan nan kafin dai a gama duk za mu ba su wannan lissafin din muke yi.
To wani kira zaka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar Kamaru baki
ɗaya? Ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar Kamaru gaba ɗaya don Allah su dauka babu wani matsala ciki su dauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsoro ne na lafiyan ne domin lafiyan jikinka ya fi komai kuma lafiyan jikinka ba za ka ji daɗi aiki ba madalla madalla madalla.
Alhaji Ibrahim Malam Hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne na ƙasar jamhuriyar Kamaru kan rabon gidajen sauro da kuma yi wa al'umma allurar rigakafi a jihar Bijara jihar Kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma jihar Arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru shi ma ga abin da ya labarta.
Ga ka kuna ta raba gidan sauro a ƙasar Kamaru ya kake ganin wannan rabon gidan sauron mutane na halatta ko kuma na yadda su karɓi wannan gidan sauron da kuma allurar rigakafin da kuke kai mutanen nan?
Mutane suna yadda har sun buge kiran yara ma a zo a ba su gidan sauro a halin kuma da suna tsammanin ba za a ba su ba amma yanzu su da kansu suke neman mayan da gidan sauro yake suna kiran yara don Allah ku zo ku ba mu sauro gidan sauro saboda cuka ta yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa shi yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewon an bi su ba masu suke biyo masu sayar masu bayarwa din daga sun ga wucewar su ne don Allah ku zo ku ba ni nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi yaya da ni kaina a gida.
To a wani shawara zaka ba wa su al'umma waɗanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro?
To al'umma ina daɗa musu godiya da su na karɓan gidan sauron saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matuƙan godiya ga baki ɗayansu da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a Kamaru da duniyar gabaki daya.
Wata mata mai yaya bakwai mun yi tafiya da ita a lokacin da ake rabon gidajen sauro mai suna Halimatu Sadiya ga abin da ita mata ce.
Ni ce Halimatu muna godewa da musiken da gidan sauro da aka rarraba mana nan. Domin yana taimaka mana saboda sauro yayi yawa, yara na ta zazzabi, mun gode da sauro suka babba.
To ya a yankin nawa haka kuma guda nawa kika samu?
Ya'ya na bakwai. Na samu kuma guda hudu.
To shin guda hudu nan zai iya yi muku ku duka za ku iya amfani da su?
Eh, za mu iya. Za mu iya kam. Mun gode.
Yanzu wani kila zaki wa gwamnati na kan wannan rabon gidan sauron da aka da ake yi?
To muna gode ma gwamnati da kulawan da yake bamu, saboda irin abubuwa kulawa akan abubuwa hakan nan. Domin gaskiya sauro yayi yawa kuma yana ba mu ƴaƴanmu ciwo, mu ma kanmu ba kuin da zamu ci sai dai godiya.
Dai da cikin likitocin da suke yi al'umma bayani domin wani shirka na karban gidajen sauro da kuma yin amfani da shi ita ma ta yi mana kare haske kamar haka.
Malama Kaftin Ali, gashi kina cikin masu wayarwa mutane da kai akan rabin wannan gidan sauro da kuke yi, shin ya kuke ya ake karban ku ko kuma ya kuke ganin wannan wayarwar kai yana mutane na karba?
Eh, wallahi mutane na karba. To wannan gidan sauro muna rabarwa ne paske adapta akwai kan balu da yawa, kayayi yawa sosai wallahi. To muna zuwa bayarwa gida-gida daga Victor Tran har sai zan kike da rabo.
Yau kwana nawa kenan kuna mai?
Yau kwana na hudu kenan.
Wani ke hudu kenan. To yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani da shi?
Eh, wallahi mutane suna karba, suna karba sosai, suna ma plan din kansu. Sauro yayi musu yawa da sabi duka-duka da wannan, shine muke ce musu to kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne.
To bayan cin kuna ba mutane kyauta, yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro?
To wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sashi a cikin inuwa, domin ba a sawa a cikin rana. Bayan an sashi a cikin inuwa zai yi yini guda, washe gari a wanke shi da sabulu. Ba a wanke shi da detergent, da sabulu ake wankewa. Bayan kuma an wanke shi ana saka shi tujo a inuwa, wato ba a sanya shi a cikin rana.
To yanzu mutane da dama a kamar sun amince da duk wani abin da kuke yi?
To a wani fannin rabon da muke da gwamnati take turo mu, wani kan ba su yarda gaskiya. Mun samu matsala da yawa a nan kuliran nan, waɗansu da yawa sun ƙi ɗauka. To har mun kusa ƙare ma kamfani tukuna suke tambayar mu, don Allah suna so suna so. Mun ce musu gashi mun kawo muku banza ne amma kuna ƙi. Mu yanzu kam babu kuma kamfani in ya riga ya ƙare. To mun samu jikirte da yawa kam akan wannan.
To bayan matsalolin da kike da ku da kuka samu, shin wani irin wasu wani kungiyoyi ne suka dauke ku wannan aiki? Kuke wannan laba muke na wannan gidan sauro, kungiyoyin lafiya ne na duniya?
Eh, kungiyoyin lafiya ne na duniya.
Na. Hadin da kasan Kamaru?
Eh.
To madalla wani kira za ke wa ɗan uwa wajen yadda da karɓar irin wannan ayyuka a koda yaushe?
To ina kira wa ƴan uwana da baki ɗaya da iyaye, wato kar su zamanto a cikin ignorance, domin da yawan iyaye na a cikin ignorance suna gani wato kaman dai abubuwan da muke kawo musu an zo kashe su ne, kuma ba haka ba ne. Domin da yawa suna plan din su, gwamnati ba ta komai, ba ta haka, ba ta hakan nan. To in an zo cikin doctor akwai ka da yawa, kuma a cikin Kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne. Kaga kasan Gabon dole ka zaka biya vaccine, wani vaccine ma shi an ce maka sai kan min aswanji ne. To a Kamarun nan kuma banza ne, amma ignorance wato yayi ma
jahilci ba,
yayi ma mutane yawa ba su yarda wallahi, ba su yarda. Wani gidan ma an je kai kaga wato su ta gudu da yaran su kuzo kuzo kuzo. To kin gani wannan ignorance ne, kuma man maganin da muke bayarwa shine tujo a doctor, paske ko doctorci ma su ma ba su fabikin magani. Ministry of Santé ne suke yin wannan sungulla. To comme je fais su ba su karbi, mu ya mu ya fabikin magani, mu ma zuwa muke muna aiki muna zuwa. quarter fourth muna bayarwa to ana hada mu da Allah domin akwai anguwan da za a je musulmai
wanda ba musulmai
ba wala wanda ba musulmai ba ana hada mu da su domin mu yi musu expliki su gani don wani gida zaka zo ba sa jin France sai dai an hada yanzu da mu ana dan daukan mu musulman nan muna gaya musu muna musu expliki da yare domin su gani
a sanin da an yazo a kasar jamhuriyar kamar gaskiya sai sama da mutum miliyan 4 da 763 ne dai yanzu haka wanda su haka ne sanjan da ne amfani da shi saboda kar su da su su kamu da wannan fitar da zabin cibiyar sauro
to madalla a gaishe ka sai dai kakai nisa saboda za ka kawo mana labaran wasanni a don haka bismillah
wasanni a takaice
manyan kulafin kasar da kuma kamar da kan ta mun garwa da kuma kulafin bambu ta garin buda su ne suka buga gasar daukan kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar kamar an buga wasan ne a birnin yawunde a filin wasa na amadu aijo mai daukan yan kallo mutum 80 bayan an fafata a tsakanin kulafin guda biyu ne kotonce ta samu nasara da shi daya da nema ita kulafin bambu wata jefa kokollo guda daya a lagar takwarata kwatsun ta birnin garo ba an tashi wasan kwatsun ce ta yi nasarar daukan kofin kalo na 7 kenan da take daukan kofin na kalubale a kasar kamaru za mu jefa idanu a gasar champion league na zakarun turai kulafin barcelona takara da takwarata inter milan allah kowannensu ya ci balabalai guda uku an tashi wasan uku da uku sai kuma kulafin psg da kulafin benfica su ma nan sun tashi kunnen doki daya da daya an gauda tsakanin sporting da kuma kulafin olympique de marseille ta kasar faransa allah kulafin marseille ta faransa ta wata balabalai guda biyu a lagar sporting ne ita kuma sporting ne ba ta jefa ko kwallo daya a lagar takwarata ba sai victoria fizen da bayern club din bayern na kasan jamus shine ya samu nasara da ci uku da nema anda club din ta victoria ita kuma ta jefa balabalai guda biyu a lagar ta bayan sai kuma club din liverpool anda ta zuba balabalai guda bakwai a lagar takwarata na glasgow rangers ita kuma rangers ta jefa kwallo daya kilo a lagar liverpool anan kenan daga cikin abin da muka dauko muku na bangaren wasan zakarun turai mahama awal garba mudiyar amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Sojojin kasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da 600 daga hannun dakarun Russia a cikin watan da ya gabata, a cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Russia ta mamaye na dan lokaci. Yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wasu wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv, inda a watan da ya gabata sojojin Ukraine suka kutsa wuraren da dakaran Rasha suke, sannan suka sake kwato kauyuka 75 a yankin Kherson mai matukar muhimmanci a cewar ma'aikatar. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pil, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana. Haka kuma Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 170 a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin Koriya.
To masu sauraro, da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da mai gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.